Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
Bismillahir Rahmanir Rahim masu sauraro barkamu da warhaka Radio Hausa VOH karkashin satibi daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirye-shiryen sa na rana kuma Tayyar Amine zai kasance tare da ku a wannan zango ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na kokun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su Daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na Muleka Iran tare da Amin Ibrahim Kiyawa sai kuma shirin mu na karshe wato kide-kiden Iraniyawa shi ma tare da Amin Ibrahim Kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga Abdullahi Salisu Usman Katsina dauki da shirin nan na kokun san wanda ke kawo muku abubuwa da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau
Kokun san
Jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 9 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 26 ga watan Jumada Thani na shekara ta 1442 Hijira Kamariya Masu saurare kokun san cewa shekaru 42 da su gabata rana irin ta yau bayan da sojojin sama na kasar Iran suka yi wa margayi Imam Khomeini mubaya'a da kuma tabbatar masa da goyen bayan su a masaukin sa da cikin birnin Tehran a ranar 8 ga watan Fabrairun shekara ta 1999 sojojin na musamman masu gadin fadar shugaban kasa suka kai masa hari a barikin su da cikin birnin Tehran a tsakar dare amma da labarin ya yadu a tsakanin jama'a mutane sun kai masa dauki wanda hakan yasa sojojin sha waɗanda suke kokarin murkushe sojojin da suke mubaya'a kamar ga Imam Khomeini suka karanta a cikin nakare wanda kuma sakamakon hakan mutane da dama suka ci gaba da fitowa akan titi sau kuma kama wasu daga cikin barkokin sojan wanda daga ƙarshe dai waɗanda suka rage daga cikin sojin suka arce aka kuma kwashi iko da barkokin su Masauri ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake cikin shekaru na 8 a yakin da aka haddasa tsakanin Iran da kuma Iraki sojojin kasar Iran sun fara aiwatar da wani farmaki mai suna Walfajr 8 a yankunan kudancin kasar ta Iran akan dakaran kasar Iraki da suke waɗannan yankuna wannan farmaki ya samu gagarumin nasara akan sojojin Saddam Husseini waɗanda suke samun goyen baya da dauki daga Amurka da Isra'ila da masu daga cikin kasashen Larabawa da na Turawa a rana ta farko ta fara kaddamar da wannan farmaki sojojin kasar Iran sun kwace garin Fao wanda yake bakin ruwa sun kuma halaka dubban sojoji har ila yau sun ragargaza tankokin yaki da motocin daukar sojoji a kalla 600 wanda hukuma sun gargaza jiragen yaki 45 da kuma kama fursunoni masu tarin yawa. Daga ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a ranar irin ta yau, wato 9 ga watan Fabrairu shekara ta 1992, bayan nasarar da jam'iyyar masu kishin addini ta Islamic Salvation Front ta samu a zaben majalisar dokokin ƙasar Algeria, sojojin ƙasar sun kwace iko, sun kuma ba da sanarwar cewa sun bata sakamakon zaben da kuma haramta jam'iyyar. Wannan mataki da sojojin suka dauka dai ya zama musumin zubar da jini a ƙasar ta Algeria, wanda kuma wannan yanayi ya kwashe tsawon shekaru masu yawa ana fama da shi. An dai gudanar da zaben majalisar dokokin ne a cikin watan Disamban shekara ta 1991.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin mu na farko daga misalin karfe 6:53 zuwa 7:50 na safe a gwagwan Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 zuwa 6:50 na safe a gwagwan GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15,730. Shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a gwagwan Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi, wato karfe 6:23 zuwa 7:20 a gwagwan GMT da kuma Ghana a kan mita 41 kHz 17,235. Sai mun shi daga gare ku, a huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai labaran duniya da dumi-dumin su. Ga labaran duniyan, da farko ga kanun su. Ƙungiyar EU da Sin sun buƙaci a aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar nukiliya ƙasar Iran, wacce ake kira JCPOA. A ƙasar Sudan kuma firaministan ƙasar ya naɗa sabbin ministoci. Sai kuma ƙasar Lebanon, inda Isra'ila take ci gaba da barazana ga ƙasar don tsoron ƙungiyar Hezbollah. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Jami'i mai kula da harkokin kasashen waje na tarayyar Turai, Joseph Borrell, da kuma ministan harkokin wajen kasar Sin sun buƙaci a aiwatar da cikakken yarjejeniyar nukiliya ƙasar Iran, wacce ake kira JCPOA a takaice. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa Joseph Borrell da Enyin sun bayyana haka ne a jiya Litinin a lokacin da suke zantawa ta kafar sadarwa ta bidiyo. Borrell ya ƙara da cewa ƙungiyar tarayyar Turai tana iya ƙoƙarinta don gamsar da gwamnatin ƙasar Amurka ta koma cikin yarjejeniyar JCPOA, sannan ta ɗaukewa ƙasar Iran takunkumin tattalin arzikin da aka ɗora mata bayan ficewar Amurka daga yarjejeniyar a shekara ta 2018. Jami'in ƙungiyar EU ya ƙara da cewa a matsayinsa na shugaban kwamitin yarjejeniya ta JCPOA, yana ƙoƙarin shiga tsakani don ganin an bi tsarin da ƙasashen Iran da Amurka za su amince don ganin an raya yarjejeniyar JCPOA. Kafin haka dai, a ranar Talata da ta gabata ce, kakakin Joseph Borrell ya bayyana cewa ƙungiyar EU tana matsawa gwamnatin Biden lamba don da ɗauke takunkumin tattalin arzikin da ta ɗora wa ƙasar Iran. Gwamnatin ƙasar Sudan ta naɗa sabbin ministoci a safiyar yau Talata a ƙoƙarin da take yi na samun amincewan ƙasashen yamma don zuba jari a ƙasar, bayan da Amurka ta fidda sunan ƙasar daga ƙasashe masu goyon bayan ayyukan ta'addanci a wajenta a ƙarshen shekarar da ta gabata. Kamfanin dillacin labaran Reuters ya bayyana cewa a cikin jerin ministocin da Abdullah Hamduk ya naɗa dai akwai Maryam Sadiqul Mahdi, diyar marigayi tsohon firaministan ƙasar a matsayin ministan harkokin wajen ƙasar ta Sudan. Har ila yau cikin wa'anda firaministan ya naɗa akwai Ibrahim Jibril, shugaban ƙungiyar 'yan tawaye ta Justice and Equality Movement, wato JEM a taƙaice, daga yankin Darfur a matsayin ministan kuɗi. Labarin ya ƙara da cewa sabuwar majalisar ministocin ƙasar ta Sudan ta kunshi ministoci 26 inda 7 daga cikinsu sun fito ne daga tsofin ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar. An naɗa sabbi ministoci ne bayan yarjejeniyar da gwamnatin ƙasar ta cimma da tsofin ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar da kuma jam'iyyun adawa a shekara ta 2020 ta gabata. Ministan yaƙi na harcin ƙasar Isra'ila Benny Gantz ya sake yin barazana ga ƙasar Lebanon don tsoron maida martanin ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar. Jaridar Jerusalem Post ta harfi ƙasar Isra'ila ta nakalto Gantz yana wannan barazanar a jiya da yamma, inda ya bayyana cewa idan yaƙi ya sake ɓarkewa a arewacin harfi ƙasar Isra'ila, fararen hula da dama za su halaka, kuma gwamnatin ƙasar Lebanon ce za ta ɗauki alhakin duk abin da ya faru. Gantz ya ƙara da cewa ƙungiyar Hezbollah ta ɓoye manya-manyan makamai a cikin gidajen mutane, don haka a duk lokacin da yaƙi ya sake ɓarkewa, sojojin ƙasar ta Isra'ila za su kai hare-hare kan gidajen mutane a ƙasar ta Lebanon. A cikin watan Agustan shekarar da ta gabata ce dai Yahudawan suka kashe wani mayaƙin ƙungiyar Hezbollah a ƙasar Siriya, wanda ƙungiyar ta ce za ta rama. Tun lokacin ne dai Yahudawan suke cikin damuwa musamman akan iyakokin ƙasar da ƙasar Lebanon. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Iran ya bayyana cewa dole ne ƙasashen Iran da Rasha su taka rawa a cikin sauye-sauyen da ke faruwa na samar da sabuwar tsari a duniya. Muryar Jami'an Musulunci ta Iran ta nakalto Muhammad Bakir Qalibov yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a jiya Litinin a Jami'ar Karatun Al'adun Ƙasashen Asiya da ke birnin Moscow na ƙasar Rasha. Shugaban Majalisar ya ƙara da cewa a halin yanzu ci gaban ilimin zamani bai takaita a hannun ƙasashen yamma ba, sannan yankin Asiya ce za ta zama cibiyar ci gaba a duniya a ƙarni na gaba. Qalibov ya ƙara da cewa wasu ƙasashen yamma suna son tabbatar da fifikonsu a kan ƙasashen duniya ta hanyar ta'addanci, kamar irin wanda suka yi wa Janar Shahid Qasim Soleimani a farkon shekarar da ta gabata, da kuma yakin tattalin arziki da takunkuman tattalin arziki a kan ƙasashen Rasha, China da kuma Sin. Farzone Fasihi, 'yar wasan tsere daga ƙasar Iran, ta zama zakara a gasan fidda goni na wasannin Olympic wanda ake gudanarwa a halin yanzu a ƙasar Sabiya. Majiyar Muryar Jami'an Musulunci ta Iran ta bayyana cewa Farzane Fasihi ta zama zakara a tseren mita 60 na cikin rumfa a zagaye na biyu na tseren da ta yi a ƙasar Sabiya, inda ta ƙare a cikin mintoci 7 da sekan 31. Kafin haka dai ta ƙare wannan tseren a cikin mintoci 7 da rabi, sannan a wani tseren kuma ta ƙare shi a cikin minti 7 da sekan 25. Masu sauraro, ƙarshen labaran duniyan kenan. Labaran duniya kenan kuka saurara, yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu, inda za mu fara da shirin na Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa.
Muleka Iran. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da ɗan tarihi, da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar Iran, da kuma irin damammakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu wurare da suka ci tare da mu kuma su daɗin shirin. Amma kafin nan, bari mu saurari wannan.
Iran, 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 bengar ke hame faryad, bengar ke hame tufan, bengar ke hame faryad, bengar ke hame.
To madalla, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwararren shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a shirin mu na ba, ci gaban shirin da ya gabace shi ne, inda muka yi muku bayani game da irin ci gaban da Iran ta samu bayan cin nasarar juyin juya halin musulunci a nan ƙasar Iran a ɓangaren ilimi da kimiyya da fasaha, inda a shirin mu na baya muka kawo muku irin jami'o'i da cibiyoyin ilimi da ƙasar ta samar a fadin ƙasar albarkacin cin nasarar juyin juya halin musulunci a ƙasar ta nan a ƙasar Iran. Daga cikin abubuwan da Iran ta yi fice akai, akwai batun a ɓangaren ilimi, akwai abubuwa dama a ɓangaren kimiyya da fasaha da Iran ta yi fice a kai. Daga cikin abubuwan da Iran ta yi fice da shi kafin juyin juya halin musulunci, akwai batun rubuta makaloli na ilimi cikin yaran Faransanci da wasu yaruka din ciki har da Turanci. Amma idan aka kwanta shi da sauran manyan jami'o'i na duniya za ka ga bai ta hakare ya kariya ba. Amma yanzu bayan cin nasarar junju hal musulunci a Iran tana daga cikin na farko-farko a duniya a bangaren ilimi da rubuta makaloli wanda bisa kaddiga da hukumar kasa da kasa ta fitar ya wanda cewa Iran ita ce ta uku ko kuma ta goma sha daya a duniya wajen kirkiro abubuwa daban-daban na ilimi. Kafin cin nasarar juyi ba ma a kawo sunan Iran a mujallu da ake bugawa na ilimi na duniya na irin kasashen da suke samun ci gaba a fannin bangaren ilimi. Amma yanzu matsayin Iran ya karu da kashi 1 cikin 100 idan aka kwanta a da ya koma kashi 87 cikin 100 na samun ci gaban ilimi a duniya wanda wannan yana nuna irin alheri mai yawa da junjuye hal musulunci ya kawo Iran. Bunƙasar da ilimi yake yi a kullum a ƙasar Iran yana jan hankali sosai domin kuwa kirkire-kirkire na ilimi da dalibai matasa na ƙasar suke yi ya kai 26,196 kuma Iran ta sami lambobin yabo na ilimi kusan 362 a gasar Olympics na duniya da ake yi. Bisa wata kaddiga da cibiyar kaddiga ta ilimi ta duniya ta fitar ya nuna cewa bunƙasar ilimi da ƙasar Iran ta samu a cikin shekaru 12 kawai ya haura har ma ya ninka har su 18 wanda ya nuna cewa Iran ta daga cikin ƙasashen da suke samun bunƙasar ilimi cikin gaggawa da ba ta tsammani ba. Adadin abubuwan ilimi da ya kirkira ya kai 3,000 wanda wannan ya tabbatar da matsayin da Iran ta kasance na kasancewa ta 11 a duniya wajen yin kirkire-kirkire. Kimiyyar fasahar ilimi ta nano wato nanotechnology na yin nazari kan kwaya zarra wajen kwatanta shi da nukiliya domin kulawa da shi babban asasin yin bincike da kulawa da shi. Babban asasin yin binciken fasahar nano shine samar da wani sabon tsari na samar da canji a abubuwan da muke da su. Ko shakka babu, fasahar nano tana daga cikin ilimin fasaha da suka yi karanci kafin cin nasarar junjin har musunci a Iran wanda a lokacin ma ba a maganar ta a mataki na ƙasa da ƙasa a wannan bangaren. Sai dai babban abin da ke daukar hankali a nan shine daga lokacin bayyanar ilimin fasahar nano a duniya zuwa yanzu ana damawa da jamhuriyar musulunci ta Iran a wannan fanni wanda a yau ta kai matsayi babba da ci gaba wanda yanzu ita ce ta 6 a duniya a fagen samar da fasahar nano technology. Ko shakka babu, ilimin nano technology ya kawo sauyi mai girma a duniya yayin da Iran a wannan ilimin yana da matsayi babba a cikin ƙasa kuma ana aiki da shi sosai a bangarori daban-daban kamar bangaren kirkire-kirkire, hada magunguna, adana amfanin gona da kayayyakin abinci, daidaita iska mai kyau da gurbatacciya da dai makamantansu, samar da magungunan cututtuka da ke addabar al'umma wanda tasirin wannan namijin kokari da ci gaba zai bayyana nan gaba a rayuwar al'umma. Yanzu haka akwai abubuwa da aka samar fiye da 330 a bangaren fasahar nano technology a kasar Iran wanda take fitar da shi zuwa kasashen duniya 15. Abin da yake haƙƙi ne da kowa ya amince da shi, wato fasahar nukiliya ke haƙƙi ne kowace ƙasa ta mallake shi. To bayan cin nasarar junjin har musunci a Iran musamman a shekarun ƙarshe-ƙarshen nan ta taka rawar gani sosai a wannan bangaren wanda daga shekara ta 1953 aka kafa cibiyar nukiliya a ƙasar Iran kuma aka rattaba hannun kai yarjejeniyar gina tashar nukiliya a Bushehr. Amma daga wannan lokacin zuwa shekara ta 1981 babu wani abin a zuwa gani da aka yi a ƙasa. Sai dai a ranar 20 Bahman na shekara ta 1981 shugaban ƙasar Iran na wancan lokacin ya ba da labarin samar da makamashin nukiliya ta hannun ƙwararru 'yan ƙasar Iran a cibiyar nukiliyar ƙasar. Haka zalika a watan Farvardin na shekara ta 1385 na hijira shamsiya bisa kwazon matasa masu kishi na ƙasar Iran kamar irin su Shahid Mas'ud Ali Muhammadi da Majid Shahriyari da Riyush Rida Najad da Mustafa Ahmadi Roshan sun yi nasara wajen a shekara ta 2012 wajen tace sinadarin uranium da ya kai kashi 3/5 cikin 100. Wannan yasa duk da wahalhalu dana ruwa guru da kasar ke fuskanta daga bangaren kasashen yammacin duniya da kuma sauran takaitawar da ta fuskanta a bangarori daban-daban a bangaren kayan aiki da na gina cibiyar nuclear din, amma ta samu ci gaba na azo a gani. Kuma saurare gashi lokacin da ka kama shirin ya kawo jiki, ya zama wajibin jalin zamu shirin anan, amma kada a sha'afa kuma kada a manta a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da ci gaban shirin. Amma kafin nan, amma dukkan waɗanda suka tallafa shirin ya kammala, ni da na kasance tare da ku nika cewa ku zama lafiya, kuma muna gayyatar ku a cigaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo, wato www.cb1.ng.
Madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato kide-kiden Iraniyawa, shi ma tare da Aminu Ibrahim Kiyawa.
Kide-kiden Iraniyawa.
Jama'a saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka da kuma saki saduwa cikin shirinmu na kide-kiden Iraniyawa. Shirin nan da cikin sa mai kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishadi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin kwanaki 10 na alfijirin zagawar jin juhal musunci na ƙasar Iran, yasa zamu kawo muku waƙoƙi daban-daban da aka yi game da zagawar wannan ranaku na alfijir na kwanaki 10 farko masu tsarki wanda aka jin son jin juhal musunci a nan ƙasar Iran. Rashin jagorancin Imam Khomeini da Allah ta fata gare shi, wanda a yau mun ga muku gungunmu a kan nan na kur waɗanda suka gabatar da waka ta hamasa.
این بانگ آزادی که از خاوران خیزد، هر یاد انسان هاست که از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست که از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است.
Mun gode gungun kur da kuka gabatar da wannan waka ta Hamasa, kuma a ne zamu shirin gan lokacin da aka dima kawo jiki, amma a biyo mu a shirin mu na gaba da mun ji mu dauki wasu sabbin wakokin da muka saba gabatar muku. Amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryen mu a shafin mu na ragizo www.cb1.ng. A huta lafiya.
Allah Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allah 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 La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah
ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
ایران 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 خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
بنگر که همین فریاد بنگر که همین طوفان
ما sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da al'ummin su a halin yanzu Tahir Amin yake cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.